Iyaye mata na da muhimmanci sosai a rayuwa.
Ko Bahaushe ma yana cewa yace mata in ba ku ba gida.
Allah ya fifita mu ya ba mu daraja.
Uwa a duniyan Allah nan babu kamar ta.
Iyaye mata duk inda suke su ne kalluban shirin na wannan makon. Yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. Da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dumbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yau ake bikin ranar iyaye mata a nan Amurka, ranar da aka keɓe domin nuna godiya ta musamman ga iyaye mata da kuma karrama su. Shirin kallabi ma ba a bar shi a baya ba, domin kuwa banda waɗansu iyaye mata da muka gayyata domin haska fitila kan tasirin iyayen, mun kuma yi ta ƙadangare. Ga abin da waɗansu iyaye mata ke cewa.
Iyaye mata na da muhimmanci sosai a rayuwa. Iyaye mata na da ƙauna, suna da taimako, suna da kiyayewa, suna da riƙon amana. Iyaye mata suna koya wa yara su tarbiya da tsoron Allah. Iyaye mata su suke lura da iyali duka. Iyaye mata suna da riƙon amana da gaske. Iyaye mata suna taimako sosai. Ba yanda za a iya kwatantawa yadda taimakon iyaye mata yake. Mu dai kawai sai dai ko mu ce musu mun gode da iyakan taimakon da suke yi a rayuwarmu. Saboda haka ima na son taimaka mata, Ubangiji ya ci gaba da kiyaye ki, Ubangiji ya ci gaba da taimaka miki, Ubangiji ya ci gaba da ƙara muku ƙarfi. Muna son muku mun gode, muna ƙaunanku, a kullum muna godiya ga Allah domin rayuwarku da suka kanina da su gaggona duk. Muna son muku mun gode da duk abubuwan da kuke mana ku ga cewa mun zama yara na gari. Muna gode muku. Ni ma san cewa kai na sannu don ni ma uwa ce ne, don na san da taimakon Ubangiji Allah na iyakacin ƙoƙarina ga cewa yara na su ma sun zama yara na gari. So ni ma san cewa kai na barka tare da sauran iyaye mata a duk duniya. Ina ce muku barka. Allah ya ci gaba da taimaka mana, Allah ya ci gaba da lura da mu, Allah ya ci gaba da ƙarfafa mu domin mu riƙe iyalinmu yadda ya kamata.
Uwa a duniyan Allah nan babu kamar ta, ba a iya kwatanta ta da komai. Uwa uwa ce, uwa ma ba da mama. Uwa tana da tausayi da ƙauna da kyautatawa. In an ce uwa ce, ba abin da ba za ta taɓa iya maka ba, saboda kai ka ji daɗin rayuwa. Za ta iya tafiya ko ina ne ta samo ma yaranta abin da suke so. Za ta iya zama ba abinci amma ta ba ma yaranta. Uwa kenan tana da kyautatawa. Ba za ka taɓa samun wanda yake ƙaunarka a duniyan ƙanin nan ba, kamar uwarka. Mai gaya ma gaskiya, komin zafinsa, komin ɗacinsa, uwa ne kaɗai za ta iya gaya maka. Kuma duk abin da kake ciki na rayuwa, uwa tana nan, tana sane da kai. Ko da duk duniya za ta kika kuwa, uwarka ina jin ba za ta taɓa yashe ka ba, ba za ta kika ba. In za a jera yara dubu a ce ta je ta zaɓe ɗaya daga ciki, kuma kana ciki kai ne ɗanta, ba za ta je ta kama hannun wani ba. Komin muninka kuwa kai ne za ta kama hannunka ta jawo ka, ta nuna wa duniya kai ne ɗanta. Ni karan kaina na ji daɗin zama uwa, saboda gaskiya yara suna faranta mana rai. Duk abin da nake ciki yawancin jin daɗi na saboda yaran nan dan ni uwa ce nake samu
mata a don gari idan ba ku ba gida Allah ya fifita mu mu mataye ya ba mu daraja wanda mata kaɗan ne suka fahimci haka suka dauki wannan darajar da Allah ya ba su suna aiki da ita mata ku ne gida ƴaƴan da Allah ya ba mu suna ƙarƙashin hakkin mu dangin uwa da na uba an ce da gari gaba daya yana hannun mata idan mata sun rike gida da aminci sun yi dauki wannan martaba da Allah ya ba su suka yi amfani da ita za ku ga gida ya tafi cikin nasara mu Hausa har idan da wani gida yana neman ƴa sai a tambaye shi a wani gida ne a faɗa za a ga halin maman yawancin ƴaƴa suka rasa aure komai halin su saboda halin uwarsu akan ce halin uwa yakan shafi ƴaƴa fiye da na uba saboda me domin tun daga cikin ciki Allah ya sa wata haɗaɗɗiyar dangantaka da ɗa da uwa har ya fito ƴaƴa suna kusa da uwarsu fiye da uba haka Allah ya kaddara abun to amma da yawan mu mata ba mu fahimci haka cewa babbar darajar da Allah ya ba mu na gina gidanmu na lura da gidanmu da iyalinmu yana hannunmu samari da ƴan mata ƴaƴanmu suka hangen suna kallon mu suna duban mu abinda muke koya musu tarbiyyar mu yadda amin zaman mu da iyayensu maza da makwabta duk suna gani to ya kamata mu mata mu kasance da la'akari cewa mu madubi ne ba gidanmu kaɗai ba duniya gaba ɗaya tana kallon mu kamar yadda na ce matsayin da Allah ya ba mata mafificin matsayi ne kuma yana da daraja ina roƙon mataye mu dubi darajar da amana da Allah ya ba mu yi amfani da ita ta wajen riƙe gidanmu cikin daraja ƴaƴanmu da mazajenmu maƙwabtanmu da dangin maza da dangin mata duka suna ƙarƙashinmu ina gaishe mu a cikin wannan babbar rana na iyaye mata
Masu iya magana suka ce ban kai jahilci saboda haka ba za mu yi bukai ba don kaucewa wannan sunan sai dai za mu buga kusa kan abin da kowa ya sani kamar yadda Madam Hannatu Dauda Tanku da Talatu Levi Barka Hassan Hajiya Aya suka bayyana
mata kan suna da muhimmanci sosai saboda ko Bahaushe ma yana ci ya ce mata in ba ku ba gida tun lokacin da Ubangiji halitta da ya halicci mutum ya duba ya ga kai mutumin nan ba zai ji daɗin zaman shi ba a yanda yake shi kaɗai dole sai ya samu mataimakiya saboda haka ya yi mashi mataimakiya to mata an ba su ayyuka na musamman ɗauka cikin nan ma kaɗai wata a tara gaskiya ba ƙaramin abu ba ne mace ta ɗauki cikin wata tara ta zo ta haifi yaro ta lura da yaron nan har ya girma ba bacci ba hutu ta komi amar mata sai kiga mata sun ci gaba da yin waɗannan abubuwan su haifi ƴaƴa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba haka ta fama ba bacci dan miji ko yana ta yana ta share bacci yawanci sai dai kawai in sun iya ma su ce sanni sanni da aiki amma mace ko zaki ga tana fama banda wannan ta zo ta ita za ta dafa abincin da za a ci ita za ta tsaftace gida ita za ta yi ayyuka daban-daban kai ko wajen tunanin yanda gida zai tafi gaskiya in mace bata ba namiji shawara ba zaki ga in aka ce shine zai rika yanke hukunci ya rika yin shawara a gidan abubuwa ba za su tafi daidai ba amma namiji yana shi ma yana da nashi aiki da yake yi amma wajen tafiyar da ayyukan iyali ubangiji bai yi kuskure ba da ya da mace dan kan mata suke yin kusan komai a cikin gida duk gidan da kaje ka gani kaga gidan nan tsatsatsat kaga gidan nan akwai farin ciki mutane na jin dadi a gidan nan to matan nan tana da hankali tana da tunani duk gidan da kaje ba kwanciyar hankali ba salama matan nan ce saboda ko litafi mai tsarki ma ce matan mai wayo tana gina nata gida saboda haka mata mu ne duk waɗannan ayyukan ke a hannunmu kuma Allah ne mai ba da ikon ayi ana kuma kokari za ku ga mata suna ta kokarin su a cikin ko da dadi ko ba dadi domin komai ya tafi daidai
to Hajiya Aya a al'adar ma kasar Hausa za ki ga akwai waɗanda suke ganin cewa komai ilimin mace komai abin haninta ko da kuwa tafi mijinta samu shi miji ne suke da alhakin daukar na wayar gida saboda haka nata ne nashi ne na yin amfani da shi a gida
ai gaskiya wannan zamanin yanzu ya wuce shi yasa ake ba mata shawara su tashi su nemi na kansu su ma bari in baki misali a ce ma'aikacin gwamnati a ƙasar Najeriya ko ya kai matsayin darakta albashin shi bai wuce 200,000 ba zuwa 200,000 sai dai in yana sata a gwamnati to akalla mu a arewacin Najeriya ma'ana a al'adar mu ma dai ta Afirka gaba daya zai yi wuya ka ga mace ta haihu kwada kwara ɗaya ko biyu ta zanna a'a a takaice dai za ki ga mace ɗaya tana da kusan ƴaƴa hudu zuwa biyar to duk macen da ta zanna ta ce za ta tsaya ta saurari albashin miji ya kawo ya ba su su ci su sha to wannan sunanta wahalalliya yasa kullum muke faɗakar da mata ku tashi ku nemi na kanku ku tashi ku nemi na kanku in dai gida ya kawo ya baki ki an saki gode ma Allah ki ƙara da aure ki shikiru a makanta a cikin duk majan da kuna tauraron namiji bari in ga mace zamani yanzu ya wuce wannan wurin sai dai ka ga na ta sa mu ido zuru saboda duk abin da zai samu zai kai su ko ina amma mace mai wayo tana neman na kanta ya kawo ya baki bakin ki alaikum ki an zaki ce kin gode ki kara ki kula da kanki ki kula da ƴaƴan ki mu fa al'adar ci yanzu ba a kallon ma cewa wai namiji bai kawo ba sai dai aka ga ta kana abuci a ce ai ta karan mace ce amma yanayin yanzu ko ya namiji yake nema ina tabbatar maki zai isa iyali in ma kika nemi na kanki za ki ma zauna lafiya da miji ba ku faɗa ba wulaƙanci daga nan ne ma sai ki ji wasu yan uwana cewa ai ta shanye shi to in kin iya nema ko ai kina iya shanye miji
to madam Hannatu akwai waɗanda suke duba idan kamar za a yi aure akan duba yanayin ita uwar gidan a wannan gidan to halayenta da kuma yadda take tafiyar da gidanta da ake ganinta a tsakanin al'umma shine ake gauji a ga ko a aure ta ko ba za a aure ta ba
gaskiya akwai gaskiya kaɗan a cikin waɗannan abubuwa saboda me mace ita ce kusan koyaushe take tare da yara namiji yana can to in mace ba ta yi tarbiyyar yaranta ba ko zan ce in ita ba ta da tarbiyya tana ba ta iya bada abin da ba ta da shi. In tana da tarbiya, ta tarbai ta ba ƴaƴanta tarbiya mai kyau, ha kiga kowa na sha'awar wannan iyali. In lokaci aure ma za a sai a so kai ne wancan gidan, ƴaƴan gidan nan akwai mutunci, iyayensu akwai mutunci. To amma in mace kam ballaga za ce tana nan barkatai. Kin san cewa yara su kuma yawanci abin da suka gani ana yi shi suke koya. To ba amma ba su tarbiyyar ba sai su tsaya suna duba abin da iyayen ke yi ko uwa ke yi mai kyau ne shi za su kofi, za su yi. In mara kyau ne shi za su bi. To sai ki ga in yara sun tashi su ma ba wata tarbiyyar kirki. To gaskiya kowa na son a yi indai kana da ƴaƴa kana sa ɗin cikin aure su samu kwanciyar hankali. Sai a yi ta ganin cewa ai wancan gidan kuwa ba su da tarbiyya, iyayen ma ba su da kirki balle ma ƴaƴansu. Saboda haka ku je ku nemi ƴaƴa a gidan mutunci idan da suke ana ganin su da mutuntaka. Amma ba haka ba ne koyaushe. Wata sa'a za ki ga ko da ita uwa ba ta da hankali ba ta kintsa ƴaƴanta, haka nan cikin su sai ki ga akwai wasu da za su zo Allah su ya ba su nadama su zama na yaran kirki.
Har a rika cewa kamar ba ƴan wance ba.
Eh sai a ce ka ga wannan kamar ba wacce ta haihu ta ba, ka ga ita da natsuwa. To in kun ji shaida mutane ma in ka ƴaƴanka za su yi aure ka fara jin sai shaida mutanen gari ai cikin ƴaƴan ma wacce na da natsuwa. Ko ko cikin ƴaƴan nan wannan namiɗin yana da natsuwa. An yi zo neman ƴaƴanka bai zai hana. Tunda ka samu ka ji shaidu suna faɗi cewa wani na da natsuwa ko wani cikin ƴaƴan nan suna da natsuwa sai ka bar ƴaƴanka su aura.
To Hajiya Aya, banda kasuwanci kina kuma aikin gwamnati, akwai waɗanda suke ganin dalilin ma da yasa ba a son mata su kama sana'a ko kuma shiga ayyuka, akwai waɗanda idan sun samu kansu a cikin wannan yanayi to gida kuma sai ya wahala. Yana yiwuwa mace ba mu ko misali da ke yadda mace za ta iya hada waɗannan ayyuka kamar yadda kike har amma kuma ta iya kula da gidanta.
Kin ga kamar ni na wa yanayin da yake kina aka ce jinya ce da ungon zuma. Idan dai aiki ce in kasance na samu off duty kamar kwana biyar ma a cikin sati mai aikin kwana. To waɗannan kwanaki sun nike zuta zarafi in yi amfani da su yin sana'a ta yadda ya kamata. Amma ma ba wannan ba kaɗai. Misali kamar kiwon kifi zai ɗaukar lokaci ya wuce yadda ya kamata. Kin tashi da safe kina kintsa ma ƴaƴanki kina kintsa ma kanki. Kin buɗe ruwa ya wuce. Kin kunna masu ya cika. Kin ba su abinci. Kin minti 30 kin gama hidimar su. Misali kuma in ke mai aiki wanke kukan je daga Litinin zuwa sana'a. Kina iya amfani da asabar ki za a ki sana'a ki. Ba wai ki da gida ki kwanta kina ta baccin banza ba. Maganar gaskiya su wanda ya bacci zai ga bacci. Sannan kuma duk wanda ya tashi ya nema Allah zai taimake shi ya nema. Dama mata Allah ya ba mu basira. Yadda za ki iya jera abubuwanki kuma kike nasara. In kan za ki iya wannan za a iya daidaita sana'a da zaki. Ko kiwon kajin nan mata da yawa muna koya musu kuma suna yi kuma suna samu. Sana'ar mai cikin kwana biyu za ki haɗa man da za ki saida cikin wata ɗaya. Ya danganta yadda mace ta yi amfani da lokacinta zai danganta za ta samu ita ma. Kuma nema aidin mai nema yana tare da samu. Mata su fahimta zamanin da za ka kwanta kana jira namiji ya wuce. Namijin kai kuma in ka bar masa komai stress ya mashe yawa. Sai a mutu ma ya bar maka ƴaƴan daga nan ke da ƴaƴan ku shiga uku ko ku shiga 30. Don haka a koyaushe muke kira ga mata akwai abin yi. Kada ka dogara cewa sai ka tsaya ga aiki ba. Shi yasa mutane da yawa in suka ritaya sai ku ga sun zama abin tausayi. Amma in kana da sana'arka kai kanka ruhun jikinka da yanayin lafiyar jikinka da activities da hidindimun da kake yi na sana'ar nan yana ma ƙara maka lafiya. Ina tabbatar miki zai wuya ki ga mutum da ke sana'a tana fama da hawan jini.
To ina daga lokacin tsaya mace tana zauna a bayan majininta ya hau. Activities din hidindimin da take cikin gida ma shi kanci. In motsa jiki ne. Duk macen da ke tana a cikin gida tana da lafiyar jiki. In ma tana da larura za su zo mata da sauki. Saboda treni tana motsa jikinta yadda ya kamata, tana hidindiminta. Kai duk macen ma da ke tana ba ta ma da lokacin tsaya ta faɗa da namiji. Ba ta da lokacin tsaya ta faɗa da mijinta. Sannan kuma ƴaƴanta daidai gurgurdu za ki ga sana'ar da take yi su kansu sun iya sun tashi da ita. Shi yasa muke kira ga mata ku daina zama. Zamanin za ki ɗauki ka sa ma namiji ido ya wuce. Kana hidima kana shiga ko faɗa ma da mijin da ƴaƴanka ma ba ka yi. Saboda kana da abin da mai muhimmanci ma da ya shiga maka gaba. Gidanka ma zai zanna lafiya.
Kallabi yana jinjinawa iyaye mata a duk inda suke, muna kuma yi masa fata alheri. Allah sa mu ci albarka haihuwa. Nan kuma za mu da su aya a shirin na wannan makon, sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin yaya ta gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ne alheri ke cewa mata mu yi shagulgulan wannan rana lafiya da alheri.